labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadarmu da ku a nan sabon shiri na labaran wasanni. Wakan me zai hada mutanen kasashen mu na Afirka da wasannin hunturu na sanyi abinda ba su saba da shi ba. Yau muna son ba ku ƙarin haske ne game da wasu zaratan ƴan mata ƴan Najeriya da ke zaune a nan Amurka wanda suka kudurce su je Koriya ta Kudu. Sojojin Najeriya a wasannin da ake gudanarwa a halin yanzu a birnin Pyeongchang da Koriya ta Kudu din a wasannin hunturu kenan na bana. Wannan ƴan matan da suka hada da Sean Adegun da Ngozi Umumeri da Akuma Umiyoga da kuma Shimedele Adiabo sun dauko tutar Najeriya lokacin da ake bikin buda wannan wasanni a ranar Juma'a da ta wuce lokacin da kasashe daban-daban suke maci. Wato abin da ke da ƙarin ban mamaki ma da sha'awa game da wannan ƴan matan shine suna wasa ne a cikin wani sabon wasan da ƴan Afirka ba su saba da shi ba da ake kira bobsled. A cikin wani abu mai kama da jirgin kwale-kwale wanda ake tsere da shi ko kuma ake guga da gudu da shi. Jaridar Guardian ta Najeriya wacce ta ba da tarihin waɗannan ƴan mata din ta nuna cewa sun samu gagarumin mutarbo lokacin da suka isa cikin Koriya din. A wurin ƴan Najeriya da ƴan Koriya da sauran mutanen kasashen duniya da ke kallon wannan wasan da kuma wanda suke zaune a can. Dukkan ƴan matan nan da ke wannan wasa a Amerika aka haife su kuma suna zaune ne a jihar Texas wanda ke nufin cewa da sun ga dama da Amurka za su wakilta a wajen wannan wasanni din ba Najeriya ba, amma suka kudurta cewa Najeriya za su je su dauki tutar ta su gwada a duniya. Labarin ƴan matan nan labari ne da yake dauke da babban darasi musamman ga ƴan wasa da suke da buri na cimma irin wannan kuduri da ƴan matan suka cimma amma ba sa da kuɗi. Wato abin ya fara ne daga kan ita Sean Adegun wacce tsohuwar ƴan wasa ce daman wacce ta taɓa takarar gudun fanfalaki na mita 100 kuma ta taɓa zuwa ma a London shekarar 2012 ta wakilci Najeriya. To shi ne ta so ta kafa wannan ƙungiya da za su yi wannan gasa ɗin, shi ne ta gayyato wannan sauran ƴan matan guda biyu ta fada da su wato Ngozi da kuma ita Akuma wanda kuma suka ce za su je su yi wannan abin tarihi na wakiltar Najeriya a karon farko a irin wannan wasa ɗin. To suna bukatar kuɗi, ba su da kuɗi domin suna bukatar kuɗi ba don kawai su sayi kayayyakin gwajin wannan wasan ba wanda aka ce kayan mai tsada ne kwarai da gaske. Suna bukatar kuɗi kuma domin ainihin ita tafiya zuwa inda za a je har a samu cancanta shiga wasannin Olympics ɗin. To shi ne sai suka shiga cikin duniyar gizo a kowane dandali da ake kira GoFundMe, wato wani website ne wanda mutane da ke da bukatar kuɗi sukan je su nemi taimakon al'umma daga gare shi. Kuma ƙarshenta da ƴan matan nan suka haɗa hancin dala Amurka 75,000 misalin naira miliyan 27 da 'yan kai kenan a cikin wa'adin watanni 11. To wannan ya ba su damar suka je Koriya ta Kudu domin su wakilci Najeriya. Kafin su tafi an yi wata gagarumar liyafari musu bankwana a hotel ɗin Sheraton da ke Ikeja ta Lagos a can Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya aika wakiliyarsa wato Aziki Dabiri wacce ta ce mai bashi shawara kan harkokin 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare, inda kuma ta gaya musu cewa ko da sun yi nasara ko sun kasa shugaba Buhari ya alƙawarin cewa zai shirya musu liyafa saduwa da su a nan cikin gidansu na villa da ke can Abuja. To a daidai lokacin da muke kawo muku wannan labari dai idan muka kalli allon lambobin girma da ake samu a wajen wannan wasa din, ƙasar Norway ce a gaba da jimillar lambobi guda 9, sannan da Jamus da Canada da Netherlands suna binta kowace tana da lambobi 7-7. Amurka ce a matsayi na 5 da lambobi 4, sannan ita mai masaukin Koriya ta Kudu tana can a matsayi na 12 da 'yan lamba guda 1, amma fa ta zinariya ce. Jama'a ya fi canzin labaran wasanni yau kenan, sai wata litinin Allah ya kai mu, mun bar ku lafiya.